sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi 9 ga watan Janairu a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, da farko ga kanan labarai.
Wasu ƴan bindiga a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu dalibai 30 da malami daya. Bayan sun shafe watanni 7 suna garkuwa da su kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Yayin da makomai Ukraine da yuwar zaman lafiyar Turai bayan yakin tashar baka yake tangal-tangal, Amurka da Rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomar su ba kawai dangantakar su ba. A jiya Asabar Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigingimin demokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoban bara da Prime Minister kasar ya yi murabus a makon jiya.
Choma Dalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Zamfara ya kai ziyara ƙananan hukumomin da wasu ƴan bindiga fiye da 350 suka kai hari a jihar don jajanta musu, yayin da mazauna garuruwan da harin ya shafa da yawa sun guje wa gidajensu. Bayan haka za ku ji cewa a jihar Kebbi har yanzu akwai ɗaliban da aka sace rike hannun ƴan ta'adda kuma aka saransu ƴan mata ne, wani lamari da jama'a ke bayyana damuwa a kai. Muna kuma tafi da rahoto akan wasannin ƙwallon ƙafa da gudun tsere da rundunar ruwan zata zaman lafiya ta jihar Plateau ta shirya a tsakanin matasan yankunan da ake yawan samun tashin hankali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu ƴan bindiga a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu dalibai 30 da malami daya bayan sun shafe watanni 7 suna garkuwa da su kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da yara 1,400 aka yi garkuwa da su a shekarar da ta wuce, mafi yawancin su a lokacin da ƴan bindiga suka kai hare-hare a makarantu da kwalejoji wanda aka fi sanin su da ƴan fashin daji. Majalisar Dinkin Duniya ta ƙara da cewa ana sakin ɗaliban cikin sauri bayan an biya kuɗin fansa, amma har yanzu akwai ɗalibai 200 da ba a gani ba. Kakakin gwamnatin jihar Kebbi Yahaya Sarki ya faɗa jiya Asabar da daddare cewa ɗalibai 30 na makarantar gwamnatin tarayya da malami ɗaya sun iso birnin Kebbi bayan an sako su. Za a duba lafiyarsu da kuma tallafa musu yayin da za a sada su da iyalansu, ya faɗa a cikin wata sanarwa. Yayin da makomar Ukraine da yuwar zaman lafiyar Turai bayan yakin tashar baka yake tangal-tangal, Amurka da Rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomar su ba kawai dangantakar su ba, amma dangantaka tsakanin Amurka da kuma kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO hakika ba ta da kyau. Ko da yake barazanar mamaye Ukraine zai zama kan gaba a ajandar a jerin manyan taruka da za a fara a ranar Litinin mai zuwa, amma akwai takun saka da ke ci gaba da ruruwa amma ba shi da alaka da su, tun daga sarrafa makamai zuwa laifuka ta yanar gizo da kuma batutuwan diplomasiya don Washington da Moscow su shawo kansu idan ana son kwantar da hankula. Kuma mataki na baya-bayan nan na tura dakarun Rasha zuwa Kazakhstan zai iya mamaye gaba ɗaya tattaunawar. Abubuwan dai suna cikin haɗari da gargaɗi daga ɓangarorin biyu na gazawar abin da zai biyo baya idan sassan biyu suka sanya kansu na abinda zai iya zama kusan abinda ba taba gani ba a Turai a wannan makon. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigingimin demokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoban bara da Prime Minister kasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan Volker Perthes ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasa da Majalisar Dinkin Duniya ta daidaita zai nemi hanyar da za ta dore wajen tabbatar da demokuraɗiyya da zaman lafiya a kasar. Ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a fara tattaunawar ba. Perthes ya ce za a gayyaci manyan masu ruwa da tsaki a Sudan da suka hada da sojoji da kungiyoyin yan tawaye da jami'an siyasa da masu zanga-zanga don shiga cikin wannan tsari da kuma kungiyoyin fararen hula da na mata. Kawo yanzu dai babu wani karin haske daga rundunar sojin kasar kan yunkurin na Majalisar Dinkin Duniya.
Choma dalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. A Najeriya, kimanin mahara 'yan bindiga 350 ne suka kai haran kan mai uwa da wabi kwanaki uku a jere a kananan hukumomin Bukuyum da Anka da ke jihar Zamfara. Lamarin da ya tilastawa mazauna ƙauyuka bakwai na ƙaramar hukumar Bukuyum da Anka ƙauracewa gidajensu don tsira. Gwamnan jihar Zamfara, Bello Matawallan Muradin, ya kai ziyara kananan hukumomin da aka kai haran don jajanta musu. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malamfashi ya aiko mana da wannan rahoto.
Yan bindiga su 350 sun jera kwanaki uku a jere suna kai zafafan hare-hare na kan mai uwa da wadi wanda hakan ya kai su ga kashe mutane masu dimbin yawa da kuma ƙone-ƙonen dukiya da suka yi. Sanadiyar hakan ya tilastawa mazauna ƙauyuka bakwai na kananan hukumar mulkin Bukuyum da kuma Anka suka kaurace wa gidajensu. A hukumance dai babu ta'akibin waɗanda aka kashe, to amma makocin garin ruwan Jema da kuma Kurfa inda lamarin ya fi kamari ya bayyana min cewa
daren da data wayewar Narba ɗan bindigan garin ya yi suna suna da irin tsagi da tsohon wasu abubuwan da ba za su iya cin garba a kai ba. Sai dai a shekarun da intirata da dare wayewar Narba suka kai hari wanda sun yi gangami ne wanda za su iya kai sama ga ɓarawo sun kwara da rikin rauni a
kai. Kama sarkin dankon Bukuyu mai martaba Alhaji Muhammad Usman Junaidu ya bayyana wa gwamna Bello Matawallan Muradin wanda ya kai masa ziyarar ta'aziyya a fadarsa cewa adadi na masarautar sa kenan. To amma kuma sarkin ya dora laifin bambancin da aka samu na adadin waɗanda abin ya faru da cewa shaci faɗi ne kafofin sada zumunta wato social media waɗanda suka yaya a abin da suka so.
Muna so mu ja kunnen ɗan jarida ba su kaɗai ba, musamman masu ɓangaren ɓangaren jarida ba ne, masu ɗan jarida social media sun yi ɓanna kusa ga ɗan jarida da muka sani. To mun ji ana shi ba da alƙalaman da mun kasa gane shi.
Cikin jawabin sa a fadar sarkin, gwamna Bello Matawalle ce waye.
Gwamnati na da abin da zai yi da tabbatar da kai da an samu gwamnati ne kuma an tsaye da su tarayyar an samu an tsaye da gwamnati su. Wannan da aka yi sai mu san yau jama'a sun yi da mutane da domin a kare rayuka al'umma da dukiyoyin al'umma. Wata ba mu zo mu yi da gari mu ga miki faruwa.
Ya kuma soki lamirin masu murna da abin da ke faruwa yanzu a Zamfara.
Akwai wanda su kansu bukatar su kai a zauna lafiya, don su bukatar su. Shi idan an zauna lafiya don da mutane da samun nasara, ya kamata mutane su san da cewa Allah ba mu wannan mulki ko shi ne tsare mu.
Gwamna Bello Matawalle ya kuma ziyarci 'yan gudun hijira.
Kamar da kuka sani wannan Abdullahi yana da mamaki. Allah ya shi san muku, Allah ya shi tona musu asiri.
Binciken da na gudanar ya nuna cewa 'yan sa-kai ne na garuruwan da a da baya shigowa wa 'yan bindiga sabili da irin shirin da suke da shi wanda bindiga ba ta kama su. Suka je bayan gari suka kare garinsu a lokacin da suka samu bayanin cewa 'yan bindigar sun taso. Ganin hakan suka dan fara umai da martanin farmaki, su kuma 'yan bindiga suka koma baya suka je suka yi sabon shiri da gangami suka da suka fan musu wanda hakan ya kai ga inda ake yanzu. Sanshi Abu Malamfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malamfashi da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
kawo lahadi sojoji masu aikin ceto sun share hanyoyi da ke kewaye da wani gari da ke kan tsauni a Pakistan, inda dubban masu yawon bude ido ke zama, bayan da mutane 22 suka mutu a motarsu da ta makale a dusar kankara. Garin shakatawa na Muri, mai tazarar kilomita 70 daga arewacin Islamabad, ya cika da masu yawon bude ido da masu zuwa su dawo a rana a makon da ya wuce, bayan da dusar kankara da ba a saba gani ba ta mai da shi wani wurin hunturin sanyi. Sai dai wata dusar kankara da ta zuba da yawa da ta kayar da bishiyoyi ta toshe hanyoyin shiga da fita garin, waɗanda ke manne da tudu da kwararruka a tsayin mita 2,300. Ba dusar kankara ba ce, kuma ba dusar kankara ba ce da yawa, ba a taɓa yin irinsa ba. Da kafa 4 zuwa 5 ya sauka cikin sa'o'i kaɗan. Tare Gola, wani jami'in gudanarwa a gundumar Natiya Gali da ke kusa da wurin, ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP. Ban taɓa ganin irin wannan dusar kankara ya mai yawa ba a rayuwata. Akwai iska mai ƙarfi da bishiyu suka tumɓuke da dusar kankara. Mutane da ke kewaye da su sun firgita, kowa yana da nasa labarin wahalar. Kungiyoyin 'yan kasuwa na ƙasa da ƙasa suna kira da Hong Kong da ta sake fara zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa da ƙasa, bayan da wata ƙungiyar masu kima ta yi gargaɗin hana tafiye-tafiye, wanda aka sanya a makon da ya wuce saboda ɓarkewar COVID, na iya illa ga tattalin arzikin yankin. Fitch Ratings ya ce sabon zagayen takunkumin hana zirga-zirgar jama'a a Hong Kong da kuma ƙara tsaurar matakan tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya kawo cikas ga bunƙasar tattalin arziki. Wasu shugabannin Hong Kong da suka fita daga yankin don hutun hunturu sun gano cewa ba za su iya komawa Hong Kong ba saboda sabbin takunkuman da aka saka na makonni biyu, amma za iya tsawaitawa fiye da haka. Fitch ya ce mun yi imanin cewa tsaurar takunkuman kan baki 'yan kasashen waje masu zuwa zai haifar da ƙarin cikas ga damar yankin na zama a matsayin headquarter yankin ga kamfanoni na kasashen waje.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A Najeriya, duk da yake an jima ba a samu rahoton satar dalibai ba don neman kudin fansa, har yanzu akwai daliban da aka sace da ke hannun 'yan ta'adda, kuma akasarinsu 'yan mata ne. Ko da yake mahukunta na kan kokarin ceto daliban, yanayin na ci gaba da jefa fargaba a cikin zukatan jama'ar kasar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A arewacin Najeriya, daliban makarantar sakandaren Chibok da ke jihar Borno da mayakan Boko Haram suka sace a shekara ta 2014 shine abin da ya fara girgiza jama'ar kasar akan makomar ilimi a yankin, kuma har yanzu wasu daga cikin daliban ba su dawo ga hannun iyayensu ba. Yankin arewa maso yamma, wanda yanzu haka ke fuskantar ayyukan 'yan ta'adda, ya fuskanci sata dalibai a jihohin Kaduna, Katsina, Niger, Zamfara da Kebbi, yayin da jihar Sokoto da ke makabtaka da Kebbi da Zamfara aka ɗauki matakan gaggawa domin kaucewa faɗawa irin wannan matsalar, a cewar gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal.
Inda muka ganin cewa akwai matsala ta tsaro, an jaye ɗalibai daga nan, an maida su wani wuri inda har yanzu karatunsu bai yanke ba, ana nan a karanta da su.
Jihar Kebbi, inda aka sace ɗalibai a garin birnin Yauri ranar 17 ga watan Yuni na shekara ta 2021, an samu ceto ɗalibai da malamai da yawan su ya kai 30 ranar 21 ga watan Oktoba na shekara ta 2021. Yanzu kuma bayan kwanaki 80 cur aka sake ceto wasu 30 da malami ɗaya a ranar Asabar 8 ga watan Janairun wannan shekara. Na tuntuɓi mashawarcin gwamnan jihar akan lamuran tsaro Manjo Garba Rabiu kamar mai ritaya akan kowane yanayi ake ciki ya zuwa yanzu.
Mun kira iyayen a saboda su ka zo an duba su, an duba lafiyar su, kuma mun kira iyayen su don su sadu da su.
Yaran duka an same su lafiya kalau?
Da wanda suke da hannun mu lafiya lau.
Da yanzu akwai raguwa waɗanda ba a samu cetowa ba?
Ya akwai man.
Kamar sun kai nawa?
A watan zamu da muna tattauke.
Har yau na tuntuɓi wasu daga cikin iyayen da aka sako yaransu wannan karon na biyu.
Gaskiya ba wani abin zan ce, ina yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Sa ka jarabawa da yi mini kuma da fatan Allah ka gare mu, su jarabawa gare mana. saboda haka mu rungume adala ta hannu biyu ga wasan kuma Allah ya sa ya zama kafara mu yayin yaro da kuma su wayan can waya daga Allah daga gaske su ko ubangiji Allah shi musu mai ta
nagode ma Allah da yayi wannan abu tun da ba karhin mu bane ba komai ba Allah ubangiji yayi mana shi sai dai mu ce mishi mun gode to ko dai da bamu gansu ba tukuna dai muna fata dai Allah zai sa mu san juna kira ne yanzu mu
zo mu anshe su to sai dai shugaban kungiyar iyayen yaran da aka sace Umar na kowa ya wuri ya ce sun ji dadin sako wadannan yaran amma dai har yanzu akwai bukata
wanda ka shi hankali mu yanzu yawanci yara da suke ta wallahi yan mata ne
kamar yaran nawa suka rage a hannun su
shi aka rage wanda suka toka da jiki ne an san kuma ran ka ji wa sai yanzu shi aka amma kiri kota na yara wanda suka rage yan mata ne to Allah a jaje ce a daure Allah zai daga wura
dukkanin yara da malaman da aka ceto babu wani bayani da mahukunta suka yi akan yadda aka samu ceto su sai dai bayanan da suka jima suna fitowa a bakunan iyayen yaran sun nuna cewa dan ta'addar da ya sace yaran ya ce mutanensa da gwamnati ta kama yake son a saki kamin ya sako yaran kuma kawo yanzu akwai sauran yara a hannunsa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kedi a Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton Rundina take wanzu da tsaro a jihar Plateau da wasu sassan jihohin Bauchi da Kaduna ta shirya wasannin kwallon kafa da gudun tsere a tsakanin matasan yankunan da ake yawan samun tashin hankali da nufin karfafa dangantaka tsakanin matasan wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoton shirin wasannin karkashin shugabancin babban harsan tsaron Najeriya General Loki Irabo ya hado kan matasa ne dake da bambancin addini kabila da jinsi dan ƙara samar da dangantaka tsakanin su Komandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo General Ibrahim Ali yace sun shirye wasannin ne don ba matasa damar yin cuɗanya da fahimtar juna don samun zaman lafiya mai dorewa
Let me reassure you that Operation Zenian will continue to be fair, neutral.
Manjo General Ibrahim Ali yace ina tabbatar muku cewa rundunar tsaro ta Operation Safe Haven za ta ci gaba da yin adalci wa kowa don tabbatar da zaman lafiya da wamammiya. Taron kammala wasan ya samu halartar sarakuna, jami'an tsaro da na gwamnati da sauran al'ummar gari daga jihohin Plateau, Bauchi da Kaduna. Na tattauna da wasu daga cikin su.
Alhaji Muhammad Badamasu Mahmud, wazirin wasan. Duk wani wanda yake bisa shugabanci ba abin da ya wuce masa zaman lafiya. A dalilin haka mun dauki dukkan matakan da zamu taimaka musu wurin samun wannan zaman lafiya.
Sunana Jock Alamba, chairman na Barkin Ladi local government. Muna farin ciki gabaki daya. Barkin Ladi tana tasowa a farnin zaman lafiya. Domin matasa idan su hada kai ba tare da nuna bambanci ba, ya nuna da cewa ita kasar Barkin Ladi gabaki daya da kasar mu na Plateau gabaki daya tana samu haske domin su mata su ne kashin bayan mu a kowace farni.
Sunana Mafeng Gwalzun ni ne chairman na karamar hukumar Riom Plateau. Abun da muka gani yau a fili mun ga mutane daga yare daban-daban daga dini daban-daban da suka hadu sun buga tare a cikin tsinin. Wannan shine abun da muke son kowa ya koya da cewa kowa abubuwa sun tafi yadda kake so ko ba yayin da kake so ba. Mu zauna mu cire bambancin addini da maganar yare. Mu ga yadda za mu yi tare mu ga yadda za a samu zauna lafiya.
Sunana Wamchu. Kuma shi
nan kun ci kwallo ya kaji?
Na ci masu farin ciki duk da zaka. To
amma ya za ku yi amfani da wannan wasa don wanzar da zaman lafiya?
In Allah ya da kamar yanzu haka cikin tunawar zaka. Tun da kuka ba ko kisa ba kun so ba wani magana sentiment ko magana wannan muna buga tare muna nan kamar ƴan uwan juna ne zaka. Za mu ci gaba zaman lafiya sosai mashi sosai.
Kungiyoyi 32 ne suka fafata an buga wasanni 78 tun lokacin da aka fara gasar yayin da matasa 280 ne suka shiga gasar da kungiyar kwallon kafa ta Barkin Ladi ta zona daya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria to a gaida Zainab Babaji Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Media Assalamu alaikum, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalan matasa da kafafen sada zumunta na yanar gizo. Madalla. To a yau shirin ya tattaro bayanai ne daga babban taron kungiyar Arewa Media Writers Region Jihar Plateau a Najeriya na ƙarshen shekara ta 2021 wanda ya duba hanyoyin ƙarfafa haɗin kai tsakanin kungiyoyin matasa mabambanta a garin na Jos da ayyukan da suka shafi amfani da zaurukan sada zumunta domin ƙarfafawa da wayar da kan jama'a da kuma yaɗa ayyukan kungiyoyin su na addinai da ƴan takarar su na siyasa. Ba tare da wani dogon bayani ba, bari na sada ku da jagoran kungiyar wanda ya kasance ƙwararren ɗan jarida ne a jihar, wato Abba Yakubu, don yi mana shimfiɗa game da manufofi da ayyukan kungiyar da kuma abin da taron ya kunsa. Malam Abba, bismillah.
Arewa Media Writers kungiya ce da aka kafa kusan shekara biyu kenan, kuma tana da rassa kusan a dukkan jihohin Najeriya har ma da kudancin Najeriya. A kowace jiha akwai shugaba da kuma sauran ESCO members guda 7, sannan kuma akwai na ƙananan hukumomi. Koda kuwa a ce ba duka jihar take da rassa ba, amma a mafi akasarin ƙananan hukumomin jihar tana da rassa. Kamar yadda a nan jihar Plateau muna da ESCO wanda ni nake jagoranta, akwai kuma shugabanni da suke ƙananan hukumomi tun daga nan Jos ta Arewa har zuwa Wasi. An kafa wannan kungiya ne da nufin samar da saiti da haɗin kai tsakanin matasan Arewa dangane da irin rubuce-rubuce da ake yi a kafafen sadarwa na Facebook, WhatsApp, Twitter da sauransu. Jagororin wannan tafiya suna da daga cikin jagororin kungiyoyi ko group da pages da ake da su a Facebook wanda suke wakiltar ɓangarori daban-daban na Arewa, kuma suna promoting interest daban-daban. So amma ta yaya za a haɗu ya zama ana magana da murya ɗaya domin ya zama ana promoting ɗin manufar al'umma a maimakon wannan ya zagi wancan, wancan ya ci mutuncin wancan, wancan ya kusa wancan. Abubuwa marasa tsafta yawa za ka dinga gani a Facebook tsakanin matasa, wanda ya kamata a ce a matsayinsu matasan manyan gobe suna da alƙibla ɗaya, suna da wani haɗin kai, suna da wani mizani da suke aiki, suke yin abubuwan da suke gudanarwa na Facebook a tare. So wannan yana daga ciki. Sannan kuma kamar yadda na faɗa, da ƙoƙarin tsaftace yadda ake yin postin shi kanshi a Facebook. Wasu abubuwan shiririta, wasu abubuwa marasa ma'ana, wasu abubuwa marasa kan gado, ko kuma yadda ƴan siyasa suke amfani da wasu mu a wannan zagi, wancan group, wancan kushe, wancan group. Waɗannan na daga cikin manufofin da yasa aka ƙirƙiro da wannan kungiya domin ya zama an samar da haɗin kai, an samar da alƙibla ɗaya, kuma an samar da murya da za ta dinga magana da sunan Arewa a kafafen sadarwa. Duk da kasancewar akwai kungiyoyi manya iri-iri da ake da su, ba za mu ce mu ne kawai muka zo za mu kawo gyara ba, a'a, mu ma mun zo ne domin mu bada namu gudunmawa. A nan jihar Plateau muna fuskantar ƙalubale na zamantakewa, ta yadda za ka samu cewa ba a ga maciji tsakanin wannan ƙabila da wancan, ba a ga maciji tsakanin wannan addini da wancan, ba a ga maciji tsakanin wannan kungiya da wancan. Ta yaya za mu kawar da tunanin matasanmu a yadda ake da kungiyoyi group za ka gani na ƴan jasawa ne, na ƴan Plateau ne, na ƴan Middle Belt ne, na ƴan waye ne, wannan na kishinta wancan, wancan na zagin wancan. Ta yaya za a yi a tsaftace wannan? In za ka yi rubutu, ba hana ka rubutu, ba hana ka Facebook ba, amma ka yi rubutu mai tsafta, ka yi rubutu mai ma'ana, ka aika saƙon da al'umma za ta amfana. So wa'annan na daga cikin manufofinmu da muke ganin cewa a nan Plateau za mu kokari mu samar da haɗin kai tsakanin ƙabilu da ƙabilu, za mu kokari mu samar da zaman lafiya tsakanin mabambanta addini, za mu kokari mu samar da fahimtar juna a tsakanin matasa musulmi da waɗanda ba musulmi ba.
Hajiya Kaltuma Awwal da ke aiki a sashen koyar da ilimin fasahar ICT a Jami'ar Jos ta yi bayani game da rabe-raben manhajoji na sada zumunta da yadda suke amfanar da al'umma da kuma haɗarinsu ga jama'a.
Ana magana ne social media. Social media platform ne irin su akwai TikTok, akwai Twitter, akwai Facebook, akwai Instagram da makamantu. Waɗanda suka ƙirƙiri waɗannan platform sun yi su ne da kyakkyawan manufa, sai dai ne zargar mana mu ƴan Afirka ko saboda rashin orientation ne wasu suke amfani da shi na jirgi wato ta kan da bai dace ba. Bari mu zo ka ci da rayuwar zagin mai ɗaya daga cikin masu mana da'awa a cikin addinin Musulunci wanda ya zama shi international evangelist na addinai da addinin Musulunci. Lokacin da ya fara kafin da'awarsa ta bishara ya fara yin wannan mulki sai ka mutu da kika ana sauraron wa'ayinsa shi yake magana zai ja hankalin mutane da yawa sai kiran shi bunan da kai na karɓar kallon nan mutane suna tallafawa masu production abubuwan kamar su omo su sabulu electronics da dai makamantan lokacin sai ka mutu shi kuma yi da kuɗi suna hanta ta aljanin talabijin ina sai ka kai su a'a shirya da mu shi dai ya gaba da wannan wa'azi yana wannan wa'azi to wannan talloli da ake yi shi ne suke yi yake competition din kuɗin da suke amfani da shi gurin yana wannan bishara da zaki nan ta kamo kuɗin na ga labarin ana nan ana tafiya ana tafiya zan ji na ke ce shi ya ma a shirye da hanka wa'azin shi sai dai idan duk abin da waɗannan kamfanoni suka ba su za a dinga raba daidai suka yarda ɗaya da ni raba daidai suna ba da sakaici yana sai har Allah ya kai ka a inda ya je wuce ya wani ka can fara aiki ya yi fifi ya wani rundin da shi fifi ya yi makarantar sa a ciki ya yi conference a ciki ya abubuwa ne wanda zai kare kare addini ya kare al'ummarsa to mun gani sun san media nan kamar amfani kafofin Twitter din nan da TikTok din nan da kuke gani an kai tsaye su ne dai daga makamfanin yaka kasuwanci ba wai yaka kreti ko kuma yaka tsara a wurin ba kamar yadda wani a cikin mutulare a cikin mutulare a cikin mutulare a cikin mutulare
a cikin mutulare masauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan alabar shi a shiri na gaba zamu daura yanzu dai a madadin mahukunta da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim a kore yaushe nake mana fatan alheri ni salam
to a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai labarai a takaice
sai an bindiga a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya sun sako wasu dalibai 30 da malami daya bayan sun shafe watanni 7 suna garkuwa da su kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da yara 1,400 aka yi garkuwa da su a shekarar da ta wuce mafi yawancinsu a lokacin da 'yan bindiga suka kai hare-hare a makarantu da kwalejoji wanda aka fi saninsu da 'yan fashin daji. Yayin da makomai Ukraine da yiwuwar zaman lafiyar Turai bayan yakin caciyar baka yake tangal-tangal, Amurka da Rasha sun yi wata tattaunawa mai muhimmanci da za a iya tsara makomarsu ba kawai dangantakarsu ba amma dangantaka tsakanin Amurka da kuma kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO hakika ba ta da kyau ko da yake barazanar mamaye Ukraine zai zama kan gaba a ajandar a jerin manyan taruka da za a fara a ranar Litinin mai zuwa. Amma akwai takun saka da ke ci gaba da ruruwa amma ba shi da alaka da su tun daga sarrafa makamai zuwa laifuka ta yanar gizo da kuma batutuwan diplomasiya don Washington da Moscow su shawo kansu idan ana son kwantar da hankula. A jiya Asabar Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigingimin demokuraɗiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoban bara da Firayim Ministan kasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan Volker Perthes ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasa da Majalisar Dinkin Duniya ta daidaita zai nemi hanyar da za ta dore wajen tabbatar da demokuraɗiyya da zaman lafiya a ƙasar.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Leonard wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.